نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادواء وانا مسلا چي ميتارن البركة مسلا چنگو لغا لكينا چكينغ لنبوچي أجهر بوچي وانا يمچي نلاهدي يومنا بيو غوت رمضان هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا دالي حدو دا أربعين دا أكو وانا كميك ريدي دا أكو غوت رمضان ميلادية تدبو بي دا أشرين دا بيو وانا يمچي وانا مجلسي لمكي تفسيرن القرآن بيقرما wanda muna cikin tafsir suratul hajji da je muka fara tafsirin aya ta farko ba mu kammala ba lokaci yayi kafin mu shiga tafsiri akwai sanarwa dangane da littafin tafsiri na awdahul bayan li ma'ani wa hidayatil qur'an wato fayyataccen bayani na ma'anoni da shari'ar qur'ani wanda aka buga kuma ya shiga hannun mutane da dama a cikin sifili shida. To kamar yadda muka taba fada a wata munasaba cewa akwai da dama waɗanda za su buƙaci a ce an ware izu biyar na ƙarshe, musamman ma yara da suke karatu a Islamiyya da mata da suke karatun Islamiyya da ma manya waɗanda za su buƙaci wannan izu guda wato izu biyar na ƙarshe wanda shine yawanci ake fara haddacewa kuma akwai buƙatar a ce an samu wato iya wannan izu biyar din saboda tafiya da shi makaranta zai fi sauƙin ɗauka kuma zai fi sauƙin mallaka sama da sifilin guda shida gaba ɗaya. To tuntuni mun ware waɗannan izu guda biyar muka bayar da shi matba'a inda za a buga shi kamar yadda aka buga wannan izu 60 din, wato a yi shi da kamanni da kala da komai ya zanto kamar wancan, sai dai shi izu biyar ne na ƙarshe. To Allah da ikonsa an buga a Beirut kamar yadda aka buga wancan, kuma ya iso ga kofi nan kamar yadda kuke gani. Izu biyar ne saboda haka ga masu son aikata alkhairi wanda suna nan da yawa cikin al'ummarmu suna iya su sayi kofis su rarraba a makarantun Islamiyya da makarantun matan aure da makarantun tahfiz na alkur'ani ga yara ma da yara da mata domin su san abin da suke karantawa. Lokaci yayi da ya kamata musulmi a ko'ina suke hankalinsu ya koma kan alkur'ani. Ba mu da mafita daga halin da muke ciki in ba komawa ga Allah ba. Bawa kuma yana komawa ga Allah ne ta hanyar Al-Qur'ani, saboda shine sako na ƙarshe da Allah subhanahu wataala yayi wa dan adam magana da shi. Saboda haka maganar Allah ce ta ƙarshe zuwa ga dan adam. Saboda haka komawa gare shi kuma ba zai yiwu ba sai da sanin ma'anoninsa da irin shiriyar da ya kunsa. Haka muna kira ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya horewa masu hali da shuni da manya-manyan masu riƙe da muƙaman siyasa da manya-manyan ma'aikatan gwamnati da ƙanana wanda duk Allah ya kore masa ya sayi adadi mai yawa domin ya raba a makarantun Islamiyya musamman ma a wannan wata na Al-Qur'ani da muke ciki, watan Ramadan. Allah subhanahu wataala ya sa a dace. Wanda yake so ana iya zuwa ka binan kasuwa, kasuwar littattafai ta kasuwar Kurmi in aka tambayi wajen Hamza Abubakar da yake shine wakilin da yake dawaniyar buga littafin, saboda haka za a samu kofi nawa ake so a hannunsa. Allah ya sa mu dace. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا كو متاني كو كياي دوكوكين أبنجيجنكو كو كياي دوكوكين أبنجيجنكو إن زلزلة الساعة للي قرقزر رانا تاشن القيامة شيء عظيم أبنيمي قرمه يوم ترونها رانا دزاكو غنتا تذهل كل مرضعة أما أرضعت kowace mai shayarwa za ta manta abinda ta shayar wata da'u kullu zati hamlin hamlaha kowace mai ciki kuma za ta sauke abinda ke cikinta wato za ta haife abinda ke cikinta wataran nasa sukara za ku ga mutane suna tangadi wa mahum bisukara alhalum babu ge suke ba walakin azaballahi shadid sai dai azabar Allah ce mai tsanani kamar yadda muka fara tafsirin wannan aya a jiya Allah subhanahu wataala ya bude wannan sura da kiran mutane gaba daya wannan ya kunshi mutane na lokacin da alqur'anin yake sauka har zuwa tashin alkiyama ya kunshi mu'minai ya kunshi wadanda ba mu'minai ba manya da kanana maza da mata kowa ya shiga cikin wannan kira ya ayyuhan nasu farkon wadanda wannan kira ya lazimta ya shafa sune mushrikai masu hada Allah da wani domin abinda ake bukata a wajen su na kiyaye dokokin Allah yafi girma saboda su ne suka hada Allah da wani suka dauki wani Allah abin bauta ba Allah ba sannan kuma sauran waɗanda suke masu saban Allah waɗanda suke sakaci da bin umarnin Allah sannan sauran mu'minai masu biyayya ga Allah subhanahu wataala dukkanin su Allah subhanahu wataala yana kiran su da su kiyaye dokokin sa kowa gurgudan halin sa Allah ya ce ku kiyaye dokokin Ubangijinku. Allah ya ce Ubangijinku, Ubangiji shine wanda ya halitta, ya halicci mutane, ya halicci kowa da komai daga babu. Sannan kuma shine mai daukan dawainiyar komai ta hanyar bashi abin da yake da bukata, wanda rayuwar sa ba za ta tsaye ba sai da shi. Wannan shine Ar-Rabbu. Ubangiji ya jingina wato ya jingina waɗannan halittu da ya kira zuwa gare su zuwa ga wannan suna Ar-Rabb domin jan hankali fa yaji cewa Ubangiji subhanahu wataala mai tarbiya ne saboda haka abinda duk zai faɗa maslahaci gare su sannan kuma ya zanto akwai har ila yau jan hankali da nuna wa mutane ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya yi musu don haka su bi dokokin sa babu wani abin da zai yi umarni da shi face a nan maslahar su take babu kuma abin da zai hana su face akwai cutarwa a cikinta at-taqwa abin da ake cewa at-taqwa shine kalma ce da aka ciro ta daga al-wiqaya al-wiqaya shine shamaki shine garkuwa mutun ya sanya shamaki tsakaninsa da abin da yake jin tsoro abin da yake tsoron ya cutar da shi ko kuma ya abin da yafi karfin sa ya sanya shamaki tsakanin sa kamar yadda ake sa takalmi domin ka ataka wani abu mai cutarwa ka ataka kaya ko ataka wani dutse ko wani abu mai cutarwa kamar yadda ake sanya kaya domin su kare ka daga zafi ko su kare ka daga sanyi ko daga wani abu wanda zai cutar da kai waja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum Allah ya sanya muku tufafi wato riguna waɗanda suke kare ku daga zafi sai Allah ya ce taqikum suke kare ku kaga taqikum daga takwa ne wasarabila taqikumul harra wasarabila taqikum ba'sakum da kuma tufafi ko riguna waɗanda suke wato riguna na silke waɗanda suke kare ku daga makami lokacin yakin ku. Farkon abinda wannan kalma ta takawa ta kunsa shine tsarkake Ubangiji subhanahu wata'ala daga dukkan wata tawaya, daga dukkan wata tawaya. Mafi girman tsarkake Allah subhanahu wata'ala shine tsarkake shi daga shirka, tsarkake shi daga abokin tarayya. Mutum ya yarda cewa Allah shi kadai ne a samuwarsa, shi kadai ne a ayyukansa, shi kadai ne ya cancanta a bauta masa. Yana daga cikin sirrin da yake cikin Alkur'ani. Za mu ga wannan sura suratul hajji, gabaninta akwai suratul nisa da Ubangiji subhanahu wata'ala ya bude ta da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Za ga a cikin rabin Qur'ani na farko, nisufin farko, wato rabi na farko daga sama, za ga suratul nisa ita ce ta hudu, daga Fatiha sai Baqara sai Ali Imran sai kuma suratul nisa. Sai aka bude ta da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ya ku mutane ku kiyaye dokokin Ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai daya. Sannan a rabi na biyu, wato rabin Alkur'ani na biyu kaso na karshe, zamu ga shi ma wannan ita ce sura ta hudu, in ka dauko Maryam, Daha, Al-Anbiya, sai kuma wannan sura ta Al-Hajji, ita ma aka bude ta da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Zamu ga ta farko sai aka alakanta wato kiranka da ka kiyaye dokar Allah subhanahu wataala, aka alakanta ta da bayyana maka mafarinka, mafarinka ce taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wujudu ku kiyaye dokokin Allah wanda ya halicce ku daga rai daya. Kaga wannan shine mafarin dan Adam. Sannan wannan kuma ta biyun sai aka alakanta ta da makomar dan Adam, taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim. Saboda haka aka fara da wacce take da alaka da mafarar dan Adam, ita ce suratul nisa'i. Sannan kuma sai wacce take da alaka da makomar dan Adam, ita ce suratul hajji. Wannan duk da cewa magana mafi rinjaye ta malamai shine tartibin Alkur'ani ba tauqifi bane, tawfiqi ne. Wato sahabbai su suka ijtihadi wajen jeranta surorin Alkur'ani, ba wai Annabi sallallahu alaihi wasallama ba shine ya jeranta farkon sura har zuwa ƙarshe. Wannan lokacin da aka hada Alkur'ani, musamman lokacin hadawa ta biyu ta Sayyidina Usman, aka yi wannan tartibi. To amma Ubangiji subhanahu wata'ala yana kishin littafinsa, babu shakka zai kinsa wa waɗanda za su yi wannan aiki abinda ya dace ko ya fi dacewa dangane da littafinsa. Saboda haka tartibinsa zai zo da kunshe da irin sirrukan da ke cikin Alkur'ani. Shi yasa za mu ga malamai sun baba wannan nahiyar muhimmanci, wato suna ƙoƙarin su alakanta farkon sura da ƙarshen ta, farkon sura da ta ƙare da kuma farkon wacce za ta fara. Suna ƙoƙarin su faɗi alaƙar da take tsakaninsu da kuma munasabar da suke tsakanin ayoyi, duk da cewa tartibin ayoyi ba daidai yake da tartibin suwar ba. Tartibin ayoyi wannan magana mafi rajihi shine cewa wannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake cewa aya kaza a sa ta a guri kaza. Amma tartibin suwar, jeran ta surori, wannan aikin sahabbai ne, kuma kusan aiki ne da suka yi ijma'i a kansa. Allah kuma yana tsare ijma'in wannan al'umma daga fadawa cikin kuskure. To za mu ga malamai sun ba da wannan tartibi muhimmanci. Ka duba littafin Nazmud Durar na Al-Biqai, za ka ga cewa ya gina tafsirinsa ne akan wannan, ya gina tafsirinsa akan fadar munasaba da take tsakanin aya da aya da sura da sura. Akwai littafin Suyuti Marasilul Ittila bi dhikri maqati' as-suwari, suwari maqati' al-ayi wa suwar, wanda shi ma ya rubuta shi ne domin bayanin sirrukan da ke tsakanin ko kuma munasabar da take tsakanin kowace sura da sura mai biye mata ko aya da aya da take biye mata. Allah subhanahu wata'ala ce inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim, lalle girgizar ranar alkiyama abu ne mai girma. Wannan jumla ce ta'liliya, kamar Ubangiji subhanahu wata'ala anan yana faɗa mana dalilin da yasa yace mu kiyaye dokokinsa. Mu kiyaye dokokinsa saboda a gaban mu akwai wata girgiza, akwai wasu abubuwa manya-manya masu ban tsoro su ne girgiza da ban tsoro da firgici da zai kasance a lokacin zuwan alkiyama wannan girgiza da ban tsoro da waɗannan abubuwa da za su yi ta faruwa babu abin da zai kubutar da mutum a lokacin sai taqawarsa ita kadai ce za ta bashi kariya daga wannan shi yasa ubangiji ya ce to ku kiyaye dokar Allah ku samar wa kanku taqawa saboda inna zalzalatis sa'ati shay'un azim wannan rana idan ta zo wannan girgiji idan ya zo to babu wani abin da zai kare dan adam ya tsirar da shi sai wannan taqawa wanda shi ne bin Allah da yin abin da ya umarni da shi da hana abin da ya hana ya da hanuwa daga abin da ya hana malamai sun yi sabani wajen tantance wannan girgizar da Allah yake magana akan ta anan wacce ce shin za ta kasance ne gabanin tashin alkiyama ko ko za ta kasance ne bayan tashin alkiyama wato lokacin da alkiyama ta riga ta tsaya abubuwan da za su faru a yinin a ranar to malamai sun yi sabani wajen tantancewa wasu suna ganin anan ana maganar irin abubuwan tsoro da za su faru lokacin da alkiyama za ta tsaya lokacin da ta tunkaro akwai abubuwa da za su faru waɗanda za su shigar da firgici da tsoro da razani a cikin zuciyar mutane suka ce ita ce zalzalatus sa'a da Allah subhanahu wata'ala yake magana a kai ce wasu kuma sun tafi akan cewa ana nufin girgizar wato zalzala din ana nufin girgizar ƙasa da ƙasa da sama da ƙasa da dukkan wasu halittu manya-manya za su rikirkice za su canza salo za su canza kamanni wasu daga cikin malamai sun zaɓi magana ta farko cewa wannan Allah yana maganar abin da zai kasance ne kafin wato tsananin abin da zai faru a cikin abin nan a ranar alkiyama na firgici da tsoro wannan shine zaɓin Ibn Kathir shine kuma zaɓin Shankiti rahimahullah suka ce shankiti ya ce ma'anar wannan zalzala din shine shiddatul khawfi wal hauli wal faza tsananin tsoro da firgici ba wai ana nufin girgizar abinda zai faru na girgizar ƙasa ba ko tsatsagewar sama da sauransu a tsoro da firgici da razana da za ta shiga cikin zukata domin wannan shi ma ana kiran shi zalzal a ka'idar larabci aka kira wannan ma zalzala wato girgiza kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana abin da ya faru ga musulmi a ranar Ahzab iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida kaga Allah ya ce iz ja'ukum min fawqikum yayin da suka zo muku ta saman ku wa min asfala minkum da kuma ta kasan ku wato suka zo muku ta sama da kasa wa iz zaghatil absar lokacin da idanuwa suka yi tsuru-tsuru saboda tsoro wa balaghatil qulubul hanajir zukata suka zo makoshi suka zo wuya-wuya saboda firgici wata zunnuna billahi dhununa kuka rika yi wa Allah zace-zace hunalika ibtuliyal mu'minuna to anan ne aka jarrabu mu'minai wa zulzilu aka kuma girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai tsanani kaga anan girgiji anan ba girgizar ƙasa bace ba ta sama da ƙasa bace a'a zukata ne suka raurawa suka firgita saboda tsoro na abinda ya tunkaro su na waɗannan gangankun taron gayya da su Qurayshawa suka yi saboda haka suka ce to tunda ana kiran firgici da tsoro da zai fada cikin zukata da zilzal to nan ma hakan ake nufi wa zulzilu ana nufin inda zalzalatis sa'ati ana nufin firgici da tsoro da zai kama zukata a ranar gobe kiyama ake nufi wasu kuma suka ce ana nufin girgijin ƙasa ita kanta ƙasar za ta girgiza wanda wannan shine zaɓin wasu daga cikin malaman tafsiri kamar al-wahidi a cikin tafsirinsa al-basit kamar as-sama'ani a cikin tafsirinsa da al-bagawi da razi da ibnu ashur da wasu daga cikin malamai har ma ibnu atiya yana cewa wannan shine ra'ayin yawancin malaman tafsiri cewa girgizar da ake magana anan ita ce girgizar ƙasa yace inna zalzala hiya kalma ahudatu fi dunya illa annaha fi ghayati shidda wannan ibnu atiya kenan yake cewa zalzala din girgizar da ake nufi ita ce girgizar da aka saba gani a duniya sai dai wannan tafi kowace tsanani العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله أشكل لتافي سأضواء البيان ينا قال فيتي ما أنر ونن آير إندي كتوى ما لم يسنجي سأباني دنغن دا ونن قرقزة دا أكا أمبتا شن إتتي قرقزة دا ذات كسن تي بايا متانيسن تاشي دا قبر برزو أن تتلاس زواغ الله سبحانه وتعالى زواغ فرفاجر القيامة دومن أي مسو حسابي كوكما إتتي قرقزة كسا ودا ذات كسن تي كافن تاشن القيامة tabayan tashin alkiyama wannan bayan mutane sun tashi daga kaburbura an tattara su a filin farfajiyar alkiyama za a yi musu hisabi a lokacin zukata za su cika da tsoro wasu suka ce ita ce Allah yake magana anan yace lalle wannan al'amari ne mai girman gaske wasu kuma suka ce a'a ta kafin tashin mutane daga kaburbura ne yayin da alkiyama ta zo tashi yayin da Allah ya so ya gaba ɗaya ya wargaza tsarin duniya duka wannan tsarin da muka dade muna ganin shi yana tafiya ba tare da canji ba Allah zai rusa shi yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat ranar za a canza sama ba wannan kasa ba wannan ba sama ba wannan ba bangiji ya canza tsarin su suka ce to wannan ake nufi ko waccan to wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewa zalzala ita ce wacce za ta kasance a ƙarshen kwanakin duniya wato idan duniya ta zo karewa lokacin da alamomin alkiyama manya-manya suka bayyana wannan shine fadar wasu daga cikin malaman tabi'ai kamar Alqama ibn Waqqas kamar Sha'bi Amir ibn Shirahil al-Sha'bi kamar Ibrahim an-Nakhai kamar irin Su'ubayd ibn Umair da ibn Jurayj Abdul Malik da sauransu suka ce wannan ita ake nufi wato rikicewar tsarin duniya daga wannan tsarin da muke gani na hudowar rana daga mahudarta da fada mafadarta da tafiyar wata da taurari da sauran abubuwa yadda suke gudana bisa tsari to wannan girgiza su da wargaza su shine Allah yake magana anan inna zalzalata sa'ati shay'un azim kaga wannan tun kafin ma a tsaya a farfajiyar alkiyama domin hisabi kenan to al-alamatu shinqiti yake cewa wannan magana tana da wajahi wato magana ce a bar a duba ta domin tana da wasu abubuwa da suka zo na alkurani da suke tabbatar da wannan sai dai babu wani dalilin da yake tabbatar da cewa a nan ita din ake nufi a nan wannan abin ake nufi illa ma suka ce dalilin da aka samu yana nuna akasin haka ne su dalilin da suka kawo hadisi ne wanda yake dhaifi wanda bai halatta ai hujja da shi ba to wannan kauli na cewa ana nufin girgiza ta kafin tashin alkiyama shine zabin wasu daga cikin malamai kamar yadda muka ce shine zabin wasu daga cikin tabi'ai kamar Alqama kamar Amir ibn Shirahil al-Sha'bi ibn Jurayj Ubayd ibn Umair da wasu daga cikin tabi'ai daga cikin malaman tafsiri ma akwai wanda suka tafi akan wannan tafsirin kamar Sam'ani da Ibn Juzay da Ibn Ashur wanda Qurtubi yake cewa shine maganar jumhur suka ce wannan idan duniya ta zo tashi kamar yadda alqur'ani a gurare daban-daban ya gaya mana cewa Allah subhanahu wataala zai kirkita kasa zai ainihin girgiza kasa a nike duwatsu lilis za zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha idan aka girgiza kasa girgiza wata kasa ta fitar da nauye-nauyen cikinta mutum dan adam ya rika cewa malaha me ya same ta ne a ranar ne take bada labaranta wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'atil waqi'a wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya lace aka daga kasa da duwar wasu aka dandake su dandaka daya a ranar mai aukuwa kuma ta auku wan shaqqatis sama'u sama ta tsage fa hiya yawma idhin wahiya ranar za ta zama wahiya wato mai rauni kwarai da gaske yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanat al jibalu kathiban mahila yawma tarjuful rajifa tatba'uha ar radifa qulubun yawma idhin wajifa absaruha khashi'a ce to waɗannan sune abinda Allah subhanahu wataala yake magana da zalzalatis sa'a yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا سنا تنبيهك game da duwar watsu isalunaka an aljibali suna tambayeka game da wadannan duwar watsu in alqiyama tazo ina za a kai su فقل كتي ينصفها ربي نصفا وبنجي نادي نكي ستلس وإذا روها قاعا يبر قصا تزم في لي في تل لا ترى فيها عوجا ولا أمتا بذاك قوان كولي هو تدو أكنت باب كولي هو تدو أكنت تسكى تي وانا يشيني أبند الله سبحانه وتعالى يبار الأباري كما شيني أنا يدنك ليتي إن زلزلة الساعة شيء عظيم wasu kuma da suka ce ana nufin firgici da tsoro da zai kamba zukatara da gobe kiyama ba wannan da zai kasance na farko ba a'a wannan bayan an tashi daga cikin kabari an tattara mutane a filin hisabi a lokacin tsoro da firgici da razana zai shiga cikin zukatar kowa wannan shi ake nufi da zalzala ce domin wannan tsoran da yake samun zukata akan kira shi zilzal kamar yadda muka ambata a waccan aya ta suratul ahzab suka ce kuma wannan shine ya tabbata a hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana haka hadisin shine hadisin abu sa'id al-khudri wanda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa sahabbansa bayan sun fita wata tafiya sai yake cewa da su ya ku muta yake cewa da su Allah subhanahu wataala zai ce ya adam ya kai adamu annabi adam ya ce labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadaika amsawarka bayan amsawarka da'a gare ka bayan da'a gare ka kuma alkhairi duka ya tattara a hannayenka sai Allah ce da shi ib'as aw ukhruj ba'th akhrij ba'th an-nar ka fitar da ƴan wuta daga cikin zuriyarka annabi adam ya ce wa ma ba'thu an-nar suwaye kuma ƴan wuta a cikin zuriyata Allah ce da shi min kulli alfin 999 daga dukkan mutun dubu duk dubu ka fitar da 999 waɗannan su ne ƴan wuta to a daidai lokacin fa inda hu ya shibu sagir a lokacin yaro ƙarami zai yi furfura saboda tsoro wata ta'u kullu zati hamlin hamlaha kowace mai ciki ta sauke cikinta ta haifar da ciki wata ran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi shadid kaga mutane na tangadi suna tambele amma fa ba bugaggu bane na sun sha giya a azabar Allah ce mai tsanani sahabbai suka tsorata suka firgita suka ce ya rasulullahi wa ayyuna zalikal wahid cikin dubu mutun ɗaya ne zai kai labari wane ne a cikin mu ɗayan nan wane ne zai zama ɗayan nan tsoran tun daga lokacin ya fara kama su to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su abshiru albishirunku ku daina bakin ciki ku yi farin ciki fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alfan idan an samu ɗaya cikin ku ya tafi wuta za a samu dubu daga cikin ya'juj wa ma'juj za su tafi wuta wato wannan yawan tarkacen ba daga cikin ku za a same su ba za a samu mafiya yawancin su ne daga ya'juj wa ma'juj da sauran tarkacen ƴan wuta sannan sai annabi ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rai na yake hannunsa inni arju an takunu ruba'a ahli aljanna lalle ina muku fatan ku zama kaso ɗaya bisa hudu na ƴan aljanna fakabbarna abu sa'id al-khudri yace sai muka yi kabbara annabi ya sake cewa da su arju an takunu thulutha ahli aljanna ina muku fatan ma ku zama kaso ɗaya bisa uku na ƴan aljanna fakabbarna nan ma suka yi kabbara faqala annabi sai sake ce musu arju an takunu nisfa ahli aljanna ina muku fatan ku zama ku ne rabin ƴan aljanna fakabbarna sai muka sake yin kabbara wato in aka tara mutanen duniya tun daga farko har zuwa ƙarshe daga farkon halitta har alkiyama ta tsaya to rabin mutumin dan adam da Allah ya halitta da aljanna da mutum rabin su duk wanda za su shiga aljanna al'ummar annabi ne. To shi ne annabi ya sake kwatanta musu ya ce ma antu finnas illa ka sha'aratis sauda fi jaldi thawrin abyad aw ka sha'aratil bayda fi jaldi thawrin aswad. Ce ku a cikin mutane kamar ku kamar zirin gashi ne baki a jikin wato fatar wato sa bijimin sa sirin gashi baki a jikin fatar bijimin sa fari ko kuma zirin gashi fari guda ɗaya a jikin bijimin sa baki. Saboda yawancin waɗanda za su tafi aljanna ku ne, ku kuma ba yawa ne ku ba, kaga ashe mafi yawancin za su tafi aljanna kenan. Waɗanda za su tafi wata ɗin a yawancin al'umma suke. A wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya juji wa majuji ya ce yawan su a duk inda suka shiga sai sun kowa sun fi komai yawa. Ma kana ta fi shay'in illa kasarata, ba inda za su shiga face sai sun fi komai yawa. To daga ciki ne za a kwaso, wannan yana nuna cewa ya juji wa majuji su ma suna daga cikin zurriyar annabi Adam alaihi salam. Saboda wannan hadisi karara daga cikin fassarar da annabi ya yi ma ayar nan ya nuna cewa a cikin ranar gobe alkiyama ne, ba kafin a yi tashin alkiyama ba, ba kafin a yi tashi mutane daga kaburbura ba, a bayan an yi tashi, domin a lokacin ne Allah zai ce wa annabi Adam akhrij ba'than nar, ka fitar da yan wuta. Wannan bayan an riga an tashi daga kaburbura ne. Kaga annabi sai ya karanta wannan aya wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid. To saboda wannan hadisi shi yake yanke dukkan wani sabani na cewa kafin ne ko bayan ne. Waɗanda suka ce kafin ne sun kawo wasu abubuwa lalle da za su kasance na girgizar ƙasa da canjin yanayi da canjin zamani da canjin ɗabi'a da dukkan wani abin da yake sunnaci ta Ubangiji da aka saba gani duk ta canza. Wannan ayoyi da yawa sun tabbatar da wannan alƙur'ani. Amma kuma a nan inna zalzalata sa'ati shay'un azim, me ake nufi? Ana nufin wannan, akwai malaman da suka ji tana iya ɗaukar duka ma'anar biyu, tana iya ɗaukar na farko, tana iya ɗaukar wannan, tana iya ɗaukar na farko da zai kasance shi ma zalzalata sa'ati ne, sannan kuma wannan da zai kasance a ranar gobe kiyama na firgici da tsoro da zai cika zukata shi ma yana daga cikin zalzalata sa'a, wanda Allah ya ce shay'un azim, abu ne mai girman gaske. Hadisi ya tabbata cikin sahihaini daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce tuhsharuna hufatan uratan ghurla, za a tashe ku ranar gobe kiyama babu takalma a kafafuwanku kuma tsirara haihuwar uwarku, sannan kuma ghurlan kowa da lobarsa. Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ya rasulullahi ar-rijalu wan-nisa yanzuru ba'dhum ba'dan, ar-rijalu wan-nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd, haka za a tashe mu da irin wannan yanayi, maza da mazanmu da matanmu muna kallon juna? Annabi ya ce da ita al'amru ashaddu min an yahummahum dhalik, al'amarin ya tsananta, wannan abu ma ai ba zai zo musu ba, ba wanda zai zo wani wanda irin kaya wani irin kama kake da shi ko a wace irin yanayi kake da shi, kowa ta kansa yake, kowa nafsi yake, kowa a lokacin ta kansa yake. Allah ya ci gaba da suranta yadda wannan tsoron zai kasance. Aka ba da wani misali can a farko, an faɗi abin a dunkule, zalzalata sa'ati shay'un azim, wanda an bar abin a dunkule, sai kuma Ubangiji subhanahu wataala sai ya ba da hoto na yadda abin zai kasance, wato aka kusanto da ma'anar abin da hoton abin ga ƙwaƙwalwar kai mai sauraro ko mai karatu. Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma ardat, ranar da za ku ganta, ranar da za ku ganta, wannan damiri na ha yana koma zuwa ga zalzala din, wannan girgizi na alkiyama, ranar da za ku ganshi. A ranar tazhalu kullu murdi'atin, duk wata mai shayar da ɗanta za ta manta abinda ta shayar, za ta ɗimauce ta rikice saboda tsananin tashin hankali da baƙin ciki da ta shiga da abin da idanta ya nuna mata, tare da cewa uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mata halitta ta tsananin tausayin danta musamman ma danta da take shayarwa abu ne mawuyacin gaske wani abun ban tsoro yazo ta watsar da danta ta gudu ko ta manta da shi tayi ta kanta to amma kuma ga wani ban tsoro nan wanda zai sa ta manta da abin da take shayarwa duk da tsananin irin sanda take masa irin yadda ake ganin tana kankame masa a duk wani rintsi da hali ka duba dukkan wani duk wani yayi da za a ce ga mace da da jariri a hannunta wani rintsi ba za ka ga ta yadda shi ta gudu ba sai dai ko menene ya cin musu tare in akwai yadda za a ya kubuta ita ta halaka za ta yi sau nawa ne iyaye suke jeho ƴaƴansu daga wando idan wata gobara ta suka ga ba mu fita su su yi kokarin yadda ƴaƴan za su tsira ko da su za su halaka to amma ga wani tsoro nan wanda ya saba da kowane irin ban tsoro shi a cikin sa tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha kowace mai ciki kuma za ta haife cikinta wato matar da take da ciki lokacin da cikin ya kai ta haihu ko bai kai ta haihu ba to za ta yi barinsa saboda tsananin tsoron da yake cikin wannan a ka'idar larabci suna da yadda suke ambaton sifofi idan sifa ta zanto sifa ce da mace ta jibanta da ita ba a sifanta namiji da irin wannan sifa to ba sa ƙara masa ta a ƙarshe za su ce imra'atun ha'id saboda haila wani abu ne da mace kawai ke yin sa namiji baya yi ba a cewa rajulul ha'id bari in an ji kalmar ha'id a ce wanne namiji ne ko mace da an ji ha'id an can mace ce to haka nan hamil mai ciki babu rajulun hamil ba a cewa namiji mai ciki to na an ji hamil an san mace ce saboda ba sa buƙatar su ce hamila haka nan murdi' mai shayarwa mace ke shayarwa ba a cewa namiji murdi' bare a ce a kawo ta don ta bambance tsakanin namiji da mace to amma a nan sai ba a ce murdi' ba sai aka ce murdi'atin tazhalu kullu murdi'atin aka ƙara ta din duk da cewa a yadda aka san larabci ce ake murdi'in amma sai aka ce murdi'atin to wasu daga cikin malamai suka ce ita al-murdi'a in aka ƙara ta to ana nufin a lokacin tana tsaka da shayar da shi tana tsaka in an ce al-murdi' wannan matar da take shayarwa ko da ko a lokacin da ake maganar ta ba shayar da ɗan take ba za a ce ga murdi' kamar mace a ce ha'id ana nufin mace da ta balaga ba wai lalle lokacin da ake magana akan ta ana nufin tana hailar ba kamar hadisin da yazo na cewa abu uku suna yankewa mutum sallah sai aka ce wa imra'atun ha'id ba ana nufin sai tana al'ada ba ta yaya zaka iya ganewa ana nufin wacce ta balaga to saboda haka in suka ce murdi'a to suna nufin a lokacin tana tsaka da shayar da ɗanta to dan a nuna maka irin tsoron da ake take ciki ake a nuna maka irin girman tsoron sai aka ce wa tazhalu kullu murdi'atin wato matar da take tsaka da shayarwa ba wai matar da take mai shayarwa ba a'a tana ma tsaka da shayarwa ta sa wa ɗan mama a bakinsa amma duk da haka in guri ya harkitse rikici ya rikice za ta manta da wannan abin da take shayarwa to shi yasa anan malamai suke cewa al-murdi'a allati hiya fi halil irda mulqimatan thadiyaha as-sabi matar da take ciki ce murdi'a wacce take tsaka da shayarwa ta sa wa danta wato mama a bakinsa wal murdi'u allati sha'nuha an turdi' murdi'a kuma ita ce wacce take abin murdi'a ita ce wacce take shayarwar wa in lam tubashir al-irda'a fi hal wasfiha koda ko a lokacin da ake magana akan ta ba shayarwar take ba sai aka ce maka murdi'a ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد علقمت الرضيع ثديها نزعته أنفيه سيأكتي مك مرضعة أنا نفن شوا قامت ما da ta riga ta sanya wa danta mama a bakin sa amma saboda tsananin tsoro ta watsar da shi ko kuma allati arda'at amma arda'at game da abinda ta shayar wato danta kenan shi yasa suka ce a ce murdi'a din yafi a ce murdi dan hakan za a fito da tsananin tsoron da yake ciki sannan Allah ya ce wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha abin tambaya anan shin mata za su haihu a ranar gobe kiyama idan mun ce wani abin zai faru a ranar gobe kiyama ne in an ce kafin tashin alkiyama ne kamar yadda kaulin wasu malamai suka faɗa kaga wannan babu wani abin mamaki alkiyama za ta zo wasu matan da ciki ya tsufa wasu kuma da ciki farkon ciki wasu suna tsaki alkiyama za ta riski wannan saboda haka waɗannan a ce sun yi bari duk babu matsala a nan duniya ne to amma a lahira fa ana haihuwa bayan an tashi alkiyama a haihu wani kuma to shi dan lahira ne ko dan duniya dan duniya ne shi wanda za a haifa shi wani irin hisabi za a masa kenan an tashi a ce me ka aikata ko me baka aikata ba to suka ce idan ana nufin a nan duniya ne abin zai kasance kafin alkiyama ta tsaya a tashe kabari a je farfajiyar sa abin da hisabi kaga wanda babu iskali amma idan ana nufin bayan an tashi ne to shi ne wasu suka ce to ko ana nufin matan da suka mutu da ciki ana nufin matan da suka mutu da ciki to ma wannan yana da rauni na biyu ana nufin a suranta maka tsananin yanayin tsoron ne ba wai ana nufin haihuwar ce za ta kasance a lokacin ba ana nufin tsoron da zai iya sa mata bari tsoron da zai iya sanya mai shayarwa duk da yadda take son danta ta fita a guje ta bashi saboda haka hoton ake so a kawo maka a kwakwalwa ba wai ana son a nuna maka cewa waɗannan abubuwan ne za su faru a lokacin ba an gane? Kamar da ce wata ran nasa sukara wa mahu bi sukara ai ba ana nufin sun sha giya bane sun yi tatil suke tambele suke tangadi a'a sai yasa aka ce wa mahu bi sukara ba giya suka sha ba komai tsoron ne to haka nan ma ake so a nuna maka cewa tsananin tsoro da a ce akwai mace mai ciki a lokacin za ta barar da a ce akwai mai shayarwa za ta watsar da abinda take shayarwa to wannan wajihin shi yafi larabawa suka ce asabana amrun yashibu fihi alwalid wani al'amari mai tsanani ya same mu wanda yakan sa yaro karami ya furfura suna nan su ga maka tsananin al'amarin amma ba suna nufin cewa abin da ya faru ba yaron ya yi furfura suna nufin saboda tsananin sa zai iya sanya yaro furfura domin tsananin sa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu alwildana shiba Allah ce wata ran nasa sukara zaka ga mutane kuma suna tangadi suna tambele wa mahu bi sukara alhalin ba bugaggu bane su walakin azabar lahi shadid azabar Allah ce mai tsanani a qira'ar hamza da kisa'i da khalaf wata ran nasa sakra banda bi fathi sin da kuma iskanil kaf bi ghairi alif wata ran nasa sakra wa mahu bi sakra walakin azabar lahi shadid sannan sauran makaranta kuma kamar yadda aka saba karantawa sukara wato zaka ga mutane ka gansu suna tangadi suna layi har kai tsammanin wani abu suka sha suka bugu saboda hankulan su da suka fita daga jikin su a dalilin tsananin tsoro yasa hankalin su ya bar tare da su suna tambele kamar wanda ya sha wani abu ya bugu wa mahu bi sukara alhalin ba giya suka sha ba ko kayan maye yasa suke tangadi to wannan wasu malamai suka ce anan kamar yadda mai alqassab yake annukatud dalla yake cewa anan wannan yana nuna halaccin mubalaga abinda bature yake ta exaggeration kana magana ka kuzuzu ta magana ta yadda mai sauraro zai fahimci girman abinda kake faɗa ka faɗa abinda alal awaki ba hakan ba hakan yake ba amma kuma kana so ka kusantowa da mutum girman abin ne kace kai wani jaki ne ai ba jakin bane amma kana so ka nuna tsananin dakikancin sa a ce jakin ne kace a ba jaki bane ai ina nufin kamar jaki an gane kace kai wani matacce ne wato bai da wani amfani bai da wani katabus duk abin da ka sa shi ba za ka ga wani amfani tare da shi kamar matacce to kaga ai wani matacce ne kace matacce ne kace a ba matacce bane amma kamar matacce to wannan shine mubalaga ce wani shedan ne wani iblis ne wato saboda tsananin makircin sa da kullakullan sa da kitififin sa da kullakullar sa kai kace shedan ne to suka ce wannan salan alqur'ani ya nuna irin sa wata randasa sukara ce ba hu bi sukara walakin azaballahi shadid wato tsananin azabar Allah ne ya haifar musu da wannan yanayi da ake gani wanda har yasa suka rasa hankulansu zukatansu gaba daya suka zama babu komai in banda tsoro a cikin su idanunsu suka fito zuru-zuru domin rana ce da kowa yake ta kansa rana ce da uba yake ta kansa uwa take ta kanta yaya suke ta kansu miji da mata kowa yake da kansa la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a uba ba zai saka wa ɗansa da wani abu ba da ba zai saka wa ubansa da komai ba yau bai firru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يوم اذن شاء يغنيه رانر دا المرء متين yake gujewa dan uwansa wa ummihi ya gujewa babansa wa abihi ya gujewa babansa wa sahibatihi ya gujewa matarsa wa banihi ya gujewa yayansa لكل امرئ منهم يوم اذن شاء يغنيه kowa a ranar akwai abin da ya dame shi kowa a ranar akwai abin da yake ta kansa kaga anan yadda tartibin waɗannan makusanta yazo yau bai firru almar'u sai ka ce min akhihi sai ka ce wa ummihi sannan sai ka ce wa abihi a wata kila a hankali ya kawata a ce uba sannan uwa sannan ko amma sai ka fara dan uwa saboda galibi a rayuwa ta bil adama a rayuwa ta yau da gobe idan wani abu ya taso wa mutum dan uwansa ne ke fara kawo masa dauki kafin wani saboda aka fara ambatan sa uwa aka gabatar da ita akan uba saboda tausayinta ga danta yafi na uba akwai abin da zai faru ga da uba ya kauda kai ya ce ku rubu da shi ba namiji bane uwa kuma ta damu da shi sai ta neman yadda za ta fitar da shi in wani bashi ne je kuntubo ta sayar da kayanta ta sayar da kayan dakin ta dani je biya saboda ka damuwa da abin da da yake rikitowa uwa ta fi uba to shi yasa gabatar da ita Allah yana da sirri a cikin yanayin da ake neman taimako ce wa ummihi wa sahibatihi ce sai matarsa wa banihi da ƴaƴansa saboda haka rana irin wannan rana ce mai ban tsoro dole ne zukata su cika da firgici da razana yau mai abdu zalimu ala yadai يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا لان الظالم زي رقه تشيزن دان ياتسا ina cewa ya kai tuna ina ma na riki hanya tare da manzo ina ma na bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na aiki da koyarwarsa ya wailata ya kai tuna ina ma ban riki wani aboki ba لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني يا بتدني ناكي سورارا وأزيبا يا زوم وكان الشيطان للإنسان خذولا هكا شيطان يكي بنزة الدمتن لوك چند المتن يكي شغتك ونهالي نتسكو يكي نيمن تيمكوانسا لوك چند تسود وجوه وتبيض وجوه وسفسكوك زاسي بكي وسفسكوك زاسي بلي فات لوك چند زا أجم أوني ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا رانا دزا أجي مأونين آدلش باب ورزا أزالنتا كون إرن أبو إن تكو مثقالة حبة من خردل أتينا بها wakafa bina hasibin, ko mun kankantar aiki sai an zo maka da shi an maka hisabi a kansa. Rana ce da za a bujuro da aikin mutum, rana ce da za a bujuro da ayyuka ƙanana da manya, a danƙawa kowa littafinsa a hannunsa. Sai iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, karanta da kanka kaga aikin da kai, babu wani abin da za a bari. A ranar za a dora siradi akan doren jahannama, a ranar za a kusanto da aljanna. Wa uzlifat aljannatu lil muttaqin wa burrizat aljahim lil ghawin, a lokacin za a matso da aljanna ga mutane masu tsoron Allah, za su ga sakamakon su gashi nan ayanan. Haka nan su ma waɗanda suke masu saban Allah, a ranar za a bayyana musu wutar jahannama, za su ganta da rugugin cikinta. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira, wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura, idan ta hango su daga guri mai nisa za su rika jin wato numfar fashinta da tafasarta da karajinta. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan, aka jefa su a cikinta a wani guri mai kunci, muqarranina suna kukulle suna daddaure da junansu, da au hunalika thubura, anan za su rika kira wa kansu halaka. Allah ce musu la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira, yau kar ku kira halaka ɗaya ba, ku kira halaka da yawa, kar ku kira ɗaya, ku kira da yawa. Su kirawo Allah cewa ya taimaka musu a fitar da su, ce ikhsa'u fiha wala tukallimun, ku yi mulki ku rufa mini baki, ku yi shiru kada ku sake magana. A lokacin Ubangiji subhanahu wataala zai yi fushi, fushin da bai taɓa irinsa ba, lokacin za a halarto da azaba mai raɗaɗi. Ayyukansu za su kewaye su ta ko'ina. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, ranar kowa zai ga aikinsa. Wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, mutanen kirki za su ga aljanna, za a kusanto musu da aljanna, za su kasance a cikin aljanna suna farin ciki. Za a azurta su da kayan marmari, kullama ruzuqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruzuqna min qablu wa utu bihi mutashabiha, za su zauna a cikin gidan aljanna zama na har abada. Allah subhanahu wataala ya samu na ciki. Don haka ku ji tsoron wannan gini yana nan tafi a gabanku, ku ji tsoron wannan rana da abubuwan da take kunsa da shi na ban tsoro, rana ce da ba za ta fasa zuwa ba. Allah subhanahu wataala ka sa mu je a sa'a. Abinda muka faɗa ne daidai, Allah ya ba mu lada na kuskure, Ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.